والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو قوم شعبك ويقوتا محرم هجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دريه دو دتلاتين دهدو wadda wannan rana ta daidai da 1 ga watan 12 na shekara ta 2012 ta miladiya zamu ci gaba da karatun mu na matnul iziya a fiqhu a mazhabar imam malik rahmatullahi alayh yau zamu tashi darasi na 72 mun karanta darasi 71 wanda a cikin darussan nan guda 71 mun karanta babi daya bayan daya guda biyar mun tsaya a ƙarshen babin azumi wanda muka yi shi dab da fara watan azumin watan Ramadan saboda haka Ramadan, Shawwal, Dhulqa'da, Dhulhijja da kuma rabin Muharram wata hudu da rabi kenan zamu dawo wannan karatu zamu fara da babi na shida shine albabu sadisu fil hajji babi na shida akan aikin hajji lokacin aikin hajji ya kuce wanda bamu karanta shi ba kafin aikin hajji saboda haka yanzu zamu karanta dan mu rike hukunce-hukuncen ga wanda Allah ya masa muwafaka ya zamanto cikin masu hajji shekara mai zuwa sai muraja'a daga kaset insha Allah ko kuma ya dauki littafin ya muraja'a yace albabu sadisu fil hajji babi na shida cikin aikin hajji wato hukunce-hukuncen aikin hajji al-hajj ma'anarsa al-qasd nifi kana cewa hajjahu rifaquhu wato ɗan abokansa suna yawan nufin zuwa wajensa larabawa sukan faɗi wannan abin nifi shine wanda kake nufansa nifi wanda yake wato sau ɗaya ka sake maimaitawa yawan fuskantar mutum a yawan fuskantar waje ko mutum da kai ziyara ana ce masa alhaji a lugha kenan amma a shari'a abinda ake nufi shine bauta ma Allah jalla wa ala ta hanyar nufin zuwa ɗakin Allah mai alfarma wanda yake a Makka domin ayi wata ibada kayyadadda ta addinin musulunci shine aikin shine ma'ana alhaji kuma wannan ibada ce wadda take da dadiya a larabawa sun kasance suna yin ta tun kafin zuwan addinin musulunci kuma ya shahara daga gare su bit tawatur tawaturi ne wanda ilimi ne wanda ba sa inkari iyaye suka isar ma jikokin su kuma suka gada daga wajen iyayen su da kakannin su cewa ibadar aikin hajjin nan annabi Ibrahim ne yayi ta kuma suke rike da wannan sunna sai dai sun cancanta ta daga inda annabi Ibrahim yayi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da cewa mala'ika Jibril shi ya sako ya koya ma annabi Ibrahim ibadar aikin hajji kamar yadda ya zo a athar din Abdullahi dan Abbas wanda wannan athar yana da hukuncin cewa ya ji shi daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin labarin gaibu ne to sai dai larabawa sun cancanta yadda ake wannan ibada ta aikin hajji amma da yin hajji da tsaiwa da yin tawafi da yin sa'ayi tsakanin Safa da Marwa da tsayuwar Arafa da zuwa Muzdalifa da zuwa ai kwanaki a Mina waɗannan kwanaki da ake yi na Mina na aikin hajji duk waɗannan tun a jahiliya ana yi sai dai an cancanta su daga yanda Annabi Ibrahim yayi wanda sai a hajji guda ɗaya wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a shekara ta 10 bayan hijira wanda ya mayar da aikin hajji a bisa yanda ka'idarsa take yanda Annabi Ibrahim yayi kamar yanda ya mayar da lokaci Allah ya juya masa lokacin aikin hajjin ya dawo ya dace da daidai yanda Allah ta'ala ya tsara shi a tunda ya halicci sama da ƙasa domin hajji kamar yanda zamu gani yana da lokaci da ake yin sa bambancin hajji da umra kenan umra ko yaushe ana iya yi amma hajji yana da lokaci to lokacin saboda mushrikai sun kasance suna yin nasi'u wato idan suna so su yaki sai su mayar da watan Muharram ya zamanto Safar. Kun ga lissafin wata zai jirkice kenan, tunda an mayar da watan Muharram ne, amma an mayar da shi Safar. So da kaga an hadiye wata daya a cikin shekara kenan. Saboda haka Safar na hakika sai ya dawo Rabiul Awwal. To sun yi ta yin haka ba sau daya ba sau biyu ba, har lissafi ya jirkice daga ainihin abin da yake. Sai a shekarar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haji, yace inna zamana qadis tadara ka khilqatihi yawma khalaqa Allahu samawati wal ard. Zamani ya juyo ya kewaye ya dawo kamar yadda Allah ya halicce shi, randa ya halicce sama da ƙasa. Saboda haka wannan ran tara ga watan Dhulhijja da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wannan jawabi, ranar Arafa ita ce ranar Arafa a hakikatan yadda Allah ya sanya ta. To kamar yadda Allah ya dawo masa da wannan rana ta Hajji, haka kuma ya dawo masa da Hajji kamar yadda Annabi Ibrahim ya. Wannan ibada kamar yadda muka sani rukuni ce daga cikin rukunnan addinin musulunci, kamar yadda ya zo a hadisin Umar ibn al-Khattab, hadisin Jibril, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zaka wa tasuma Ramadan wa tahujja al-baita in istata'ta ilayhi sabila. Haka zalika akuma hadisin Abdullah dan Umar, shi ma ya bayyana buniyal islamu ala khamsin, shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah ila akhir al-hadith. Rukuni ne daga cikin rukunnan addinin musulunci, wanda babu wanda yake shakka a cikin musulmi akan cewa rukuni daga cikin rukunnan addinin musulunci, saboda waɗannan hadisai da suka zo na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma akwai hikimomi na shar'anta shi masu yawa. Daga cikin manyan hikimomin da ke cikin ibadar aikin Hajji shine amfani da musulmi suke samu na duniya da lahira, domin kamar yadda Allah ta'ala ya ce liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'is al faqir. Allah ya ce liyashhadu manafi'a lahum, domin mutane su halarci abubuwan amfani a gare su. Saboda haka akwai abubuwan amfani a cikin aikin Hajji, wanda ɗaya daga cikin hikimar mashru'iyarsa shine samun wannan abubuwan amfani din. Wannan abubuwa na amfani a duniya da lahira ne. Daga cikin manyan abubuwan amfani da ake samu a cikin aikin Hajji shine abinda dama musulunci yake kwadayi yayi shi kenan a kowane mataki na ayyukan ibada, shine wato haduwar kalma a zamanto bai daya, a zamanto ƴan uwa, a zamanto ta al'umma guda, makomarta guda. Kamar yadda Allah ta'ala ya shar'anta mana sallar jam'i, sau biyar muke haduwa a unguwa muna yin abubuwa tare, duk yawanmu mu zamanto ba ma yin komai sai abin da liman ya yi, ba za mu yi ba sai liman ya yi. In ya ce Allahu akbar mu ce ba za mu shiga sallah mu ce mu yanzu muke so mu yi sallah ba, ya yi ruku'u mu ce a mu ba yanzu za mu yi ruku'u ba, kowa ya yanda yake so. Dunsa muke yi don a nuna mana kan cewar addinin mu addini ne na tsari, addini ne na ƴan uwantaka, addini ne na rashin rarrabuwar kai. To kuma a matsayin gari a haɗu ranar Juma'a daga duk yawan mutane, amma an yi tsit mutum ɗaya ake sauraro, kuɗubar ake sauraro. Yau da za a sanya mutane a ce su ne wanda za su je suna cewa ku saurara, ai kawai aikin da za su yi kaɗai ya ishe su a cikin sallar Juma'a, amma sai ga kowa ya yi shiru ana sauraron mutum ɗaya. Haka zalika a matsayin gari wajen sallar Idi, to a matsayin duniya kuma gabaki ɗaya wajen ibadar aikin Hajji, wanda za ka ga mutum da ja da fari da baki duk sun haɗu abu ɗaya suke yi. Ranar Arafa ɗin nan ka ji duk an yi, duk ana sauraron huɗubar liman. Ba wanda zai fita daga cikin Arafan nan sai tukuna an ce rana ta faɗi, duk ana yin abubuwa tare. Wanda wannan abin da yake nuna, yana daga cikin abin da yake nuna cewa a musulunci ƴan uwantaka ne na duniya baki ɗaya. Domin za ka ga wanda baya jin yarenka, ba shi da wata alama ta kama irin taka, amma ya rungume ka, ku yi sallah ka fada da ka fada tare da shi wanda wannan ya ɗaya daga cikin abin da yasa wannan bawon Allah nan Malcolm X wanda da yake cikin ƴan wato yaya sunan su ƴan mabiya Elijah Muhammad yaya sunan su Nation of Islam da inda suke kiran kansu Nation of Islam wanda su hakikatan gaskiya ba addinin musulunci suke ba saboda na farko su a wajen su Allah mutum ne ko bakin fata ne kuma dukkan annabawa bakin fata ne annabi Adam bakin fata ne annabi Ibrahim bakin fata ne annabi Isa bakin fata ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakin fata ne saboda haka duk wanda ba bakin fata ba ba shi ma da dalilin shiga cikin addinin musulunci ba shi ma da wata alaka da Allah tunda Allah shi kansa baki ne ba sa sallah sai dai da safe za su kalli inda rana take fitowa su sunkui da kansu suna tunani in rana ta zo faduwa su kalle ta su sunkui da kansu suna tunani ita ce ibada su sauran abubuwa kuwa duk sai fikira da take nuna daukakar jinsin bakin fata a wannan to ko ban san tafsilin aqidar ta su ban san inda suke cewa ina Allah nashi amma dai su sun ce Allah su mutum ne kuma baki ne sauran abubuwa ko ban karanta tafan su ba amma wannan wani wanda yake ya shiga ciki ne wani aboki na wanda shi ma ya tuba dan America da yazo ya zauna a waje na wajen kwanan sa tare shi yake ban labarin wannan aqiduna su da yake shi yayi wannan aqida to Malcolm X da yaje aikin haji yaga fari ya zo ya rungume shi yaga ja ya zo ya rungume shi yaga duk sun hadu suna sallah gabaki daya a Ka'aba din nan mutun daya kawai ake sallah a bayan sa ya duba yaga sahu yaga fari yaga baki yaga ja yaga me wannan kaya me wancan kaya daban-daban sai ce kai wannan shine addinin gaskiya kuma abinda muke yi bata ne abinda ya dawo da shi zuwa ga tafarkin addinin gaskiya ya tsaya kan sunna kenan to kun ga albarkar aikin haji yana daga cikin wannan li yashhadu manafi'a lakum kuma a cikin wannan manafi'a din musulmi in suka hadu za su rinka tattaunawa da juna su ji abubuwan da ƴan uwansu a wannan nahiya suke wanda suke a cikin hali kyakkyawa su koyi da abin da suka samu kuma su gode ma Allah tare da su wanda suka ji su a cikin hali na bakin ciki da tashin hankali su tausaya musu su yi musu addu'a su yi musu wasiya kan su yi hakuri kuma su yi musu addu'a kan Allah ya yi musu halin su dan haka sai ya zamanto kanta musulmi suna sanin halin da junan su yake ciki suna amfana da juna suna karfafa juna suna yi ma junan su addu'a domin su san cewa su al'umma ɗaya ne makoma su guda wanda yake wannan mazdarin karfi ne mazdari ne na karfi ka duba ka gani babu ƙasa da yanzu take tutiya da karfi irin ƙasar America amma ƙasar America ƙasa ce mai jinsi daban-daban ba wani jinsi da zai ce shine dan America akwai turawa akwai indiyawa akwai bakake akwai jamusawa akwai gasu nan dai babu wani jinsi da babu to asali wannan addinin musulunci shine ya dauko wannan kuma shine yake nuna ma duniya cewa gashi ga al'umma sai yadda take to yana daga cikin wannan yana daga cikin hikimar aikin haji yana daga cikin hikimar aikin haji kan cewar musulmi suna samun amfani da juna wajen haduwar ta fuska ta nahiyar duniya ta hanyar kasuwanci da tijara wanda akwai abubuwa da za a iya kullawa na ayyukan na harkokin tijara a cikin lokacin aikin haji masu yawa wanda waɗansu suna samu su yi waɗansu kuma suna samu a lokacin aikin hajjin nan su samu arziki mai yawa daga cikin wannan shine cika alkawarin Allah ga wato wannan gari ne alfarma garin Makka cewa kuna suna zaune a wajen amma haka mutane za su nufo su kowa ya kawo kasuwancinsa wajen saboda haka masu gidaje su samu amfani masu motoci sufurin motoci su samu amfani kata masu sai da slippers su samu amfani balantana masu sai da ihrami kowa ya samu amfaninsa to wannan dina daga cikin abubuwan da ke ciki na hikima na aikin haji sannan kuma aikin haji yana daga cikin ayyukan ibada da Allah yake yafe wa mutum zunubansa gabaki daya a bada kaulin na malamai wanda yake shine abin rinjayarwa wajen ta'ifa na malamai kamar su al-amiru sana'ani mai subulus salam cewa hatta kaba'ir mun san cewa kaba'ir ka'ida da malamai suka kafa shine ba Allah baya yafe kaba'ir sai mutum ya tuba to waɗansu malamai sun ce banda aikin haji aikin hajji yana yafe kaba'ir ga mutum yayin da yayi shi inda ya dace da hajjul mabrur saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man hajja falam yarfud walam yafsuq raja'a min dhunubihi ka yawmi waladatu ummu wanda ya hajji bai yi rafatu ba shine kwarkwasa da abubuwa da yake na sha'anin harkar harkar mata da iyali walam yafsuq bai fasikanci ba zai dawo daga cikin zunubansa kamar randa mahaifiyarsa ta haife shi randa mahaifiyar mutum ta haife shi yana da kaba'ir saga'ir ba shi da su ballanta na kaba'ir to saboda haka wannan shine hujjar al-amiru sanani hujja ta biyu take tabbatar da wannan shine an kamanta haji da ibada da wannan tabbas kowa ya san tana yafe zunubai a manya da kanana shine shiga addinin musulunci mutum yayi duk abin da yake so na tambele da fasikanci da kafirci yana kafiri sai yazo ya musulunta randa mutum ya musulunta gabaki daya an bude masa sabon feji ko ba haka ba haka zalika hijira hadisin Amr ibn al-As annabi sallallahu alaihi wasallam yace alam ta'lam anna al-islam yahdumu ma kana qablahu wa anna al-hijra tahdumu ma kana qablaha wa anna al-hajja yahdumu ma kana qablahu yanzu baka san cewa musulunci yana rushe duk abin da yake gabaninsa ba hijira tana rushe duk abin da yake gabaninta haji yana rushe duk abin da yake gabaninsa saboda haka wannan shine sahihin magana na waɗannan nau'ansu daga cikin malamai ko shine abin rinjayarwa cewa idan dai mutum yayi haji da wannan sharadi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa babu rafafu wani ya daga cikin rafafu ya zamanto kan cewar wato mutum ya kame ganinsa ya kame harshensa kamar yadda ya zo a cikin hadisi akan ranar Arafa ya cewa wannan rana ce wanda duk ya kare harshensa kuma ya kare ganinsa daga ganin abin da bai halatta ba Allah zai yafe masa zunubansa to yayin da mutum ya haji irin wannan to Allah madaukakin sarki zai yafe masa zunubansa gabaki daya saghiraha wa kabiraha a bisa sahihin magana ta malam mafiya yawan malamai sun ce saga'ir ake yafewa banda kaba'ir kaba'ir sai mutum ya tuba saban hatta kaba'ir hatta wanda suka ce kaba'ir din ana yafe su banda haƙoƙin ba banda haƙoƙin ɗan adam haƙoƙin ɗan adam suna nan kan mutum kada ka ce kayi haji saboda haka dukkan wata wato sama da faɗi da ka je kai da wata yaudara da kaje kai da wata zamba cikin aminci da kaje kai kace shikenan tasha ai man hajja wa lam yarfud a sai ka biya mutane haƙƙinsu sai ka bayar ma da mai haƙƙi haƙƙinsa domin wannan haƙƙi ne na dan adam Allah baya yafe shi daga cikin abin da ke cikin haji na fawaid shine Allah madaukakin sarki yana kankare zunubai da su kamar yadda muka ambata kuma yana yayi talauci da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tabi'u bainal hajji wal umra فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الذهب والحديد كرنك بيبيا فكان حج دا أمرا كي حج سنن كي أمرا سنن باين كي أمرا كساكي حج كي تي دومن سنة كو سنة سنة واتو كود زنبي زنبي دا فترة كمريان دا واتو أبنان zuga-zugi yake wato kore dauda ta zinari da daudar azurfa in aka sa zinari a cikin zuga-zugi ko aka sa shi karfe a ciki za ka ga dukkan abubuwa marasa kyau sun fita wutar to haka haji yake a cikin wannan akwai kinaya akan wahala da ke cikin aikin haji cewa wannan gumurzun da ake na aikin haji wannan wahalar tafiyar da ake da turmutsutsin da tsananin da ake samu to kamar wannan wutar ce take kamar wato yadda wuta take kona karfe to aka kai ma ake kona ka dan a fitar dan a kakkade ka daga zunuba kuma a kakkade ka daga talauci a raba maka talauci wato haji hanya samun arziki ne amma fa hajjin da mutum yayi ba ka je ka ce zaka ci bashi dan kai haji ba saboda talauci zai kau saboda haka in talauci ya kau sai ka biya a wannan a bai lizumce ka ba a ce maka ka je ka ci bashi domin kai aikin haji ba musamman idan ma ya zamanto kan cewar hajjin ba na farilla ba da kuma sauran fawaid wanda malamai suka ambata wannan waɗansu daga cikinsu ne wanda waɗansu daga cikin malamai suka ambace su daga ciki hadda malaminmu Sheikh Muhammad Mukhtar Shinkiti a cikin sharhinsa na Zadul Mustaqni. To malam yace wa huwa wajibun fil umri marra, shi haji wajibi ne sau daya a cikin rayuwa, wajibi ne. Me dalilin wajibcin sa? Mun ga hadisin cewa ɗaya daga shi haji ɗaya daga cikin shikashikan musulunci ne. Dalili na farko kafin wannan shine aya al-Qur'ani, inda Allah ta'ala ya ce walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Allah yana ya waj, wato Allah yana da haƙƙin akan mutane na yin hajjin ɗakin Allah ga wanda duk ya sami ikon yi. To cewar ala din nan tana daga cikin lafazi da yake dilala da yake nuni akan al-wujub, ai wato haƙƙi ne na Allah wajibi akan mutane kan cewa su yi hajji. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ayyuhan nas inna Allaha farada alaikumul hajj fahujju, ya ku mutane Allah ya farlanta muku hajji, ku yi hajji. Sai al-Aqra ibn Habib zace a fi kulli amin ya rasulullah, ko wace shekara ne zamu yi hajjin ya rasulullah? Yace law qultu na'am la wajabat wa la mastata'tu dharuni ma taraktukum fa innama ahlaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Yace ku kyale ni da abu, yace da nace na'am, da nace haka ne da ta wajaba, ce da hajji ya wajaba a kowace shekara, kuma da ba za ku iya ba. Ce ku bar ni akan da abin da na bar ku akai, domin ba abin da ya halakar da wanda suka gabace ku illa yawan tambayar su da suke ma annabawan su da kuma sabawan su da suke ma manzannin su. Saboda haka wannan yayi nuni ga cewar hajji sau ɗaya kawai ake yi. A wani hadisin na Ibn Abbas, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi maganar aikin hajji, sai shi dai Aqra ibn Habis sai ya ce a fil umri marra au fi kulli amin marra au fi kulli am, a shekara ne, a rayuwa ne za a yi sau ɗaya ko a kowace shekara? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la fil umri marra illa man faman zada fa huwa tatawwu, a sau ɗaya ne a cikin rayuwa, wanda duk ya ƙara akan ɗayan fa huwa tatawwu'i ne. Shi ku tatawwu'i ga duk wanda ya sami ikon yi, babu laifi ya ta yi, wanda ya so ya yawaita, wanda ya so ya karanta. Tatawwu'i ba shi da iyaka, shi ne abinda za ka yi ta yi. Akwai waɗansu da sun yi hajji shekara da shekara, kamar matan Annabi sallallahu alaihi wasallam bayansa, kusan duk shekara sai sun yi, su Aisha kusan duk shekara sai sun yi aikin hajji. Kamar Sufyanu Thauri, ɗaya daga cikin malaman hadisi na Kufa, amirul mu'minina fil hadith, inda ake masa lakabi san Imam Malik ne a wajen ilimi da kuma wajen shekaru, duk da yake ya dan girmi Imam Malik. Yayi hajji sau 35, duk shekara idan ya zo Arfa sai ya roki Allah, Allah ka saki dawo da ni wannan waje ne aikin hajji. A ran da ya na 35 din sai ce kai ina jin kunyar Allah, duk shekara sai na roke shi kuma sai ya kawo ni. Sai ya ce yana jin kunyar Allah, ashe kaddara ya dace. A wannan shekara ya bar duniya. Wannan shine misalin tatawwu din, illa an tatawwa, amma wajibi fil umri marra, shine nan malam yake faɗa, wa huwa wajibun fil umri marra, sau ɗaya ne yake wajibi a shekara. Yanzu abinda ake yi na iyakan cewa idan mutum ya yi hajji, to kada ya sake yin hajji sai bayan shekara 5, saboda ya bamu waɗansu dama su yi. Yana daga cikin masalihul mursala. Idan shugabanci na musulunci ya yi hukunci akan haka saboda ganin maslaha ta al'umma baki ɗaya, wajibi ne a bishi. Saboda ganin yana daga cikin babin da akan yi ijtihadi saboda duban maslaha. Kaga babu abin da ya ce a ƙayyade ga lokacin da za ka yi aikin hajji, amma in maslaha takan hukunta haka, saboda ita maslaha dalilai masu yawa na shari'a su suke sanya su. Alal hurri, wajabcin alal hurri ya wajaba akan wato yantacce, wato banda bawa. Ma'ana hajji ba wajibi bane akan bawa. Wannan sune bayanin shurutul wujub. Bayan yayi bayanin hukunci na al wujub, sai kuma ya kawo bayanin shurut. Ko shi mukan ambaci ashar, shine abinda idan an same shi dole za a sami ibada. Idan kuma babu shi, babu ibada, babu wajabcin ibada. Wato ma'ana, idan akwai yanci, to ibadar hajji tana wajaba akan duk wanda yake mai wannan yancin. Amma wanda ba shi da wannan sifa ta yanci, to ibadar hajji bata wajaba akan sa ba. Amma idan yayi fa bisa ba wajiba bace akan sa, za ta inganta, wannan babu tabbas za ta inganta. Kamar yadda zamu gani, akwai bambanci. Kamar yadda zamu gani, sharadin wajibci ba shine sharadin inganci ba. Sharadin inganci kawai musulunci, indai musun musulmi ne, indai ya haji hajjin sa yayi. Amma wajibci fa baya wajaba sai ga wanda yake alqur. Me yasa haji bai wajaba akan bawa ba? Me yasa haji baya wajaba akan bawa? Na'am. Saboda fashi da istita'a kwarai, tunda fashi da mallak haji yana kunsan wato hidima ta dukiya. Shi ko dukiyar shi kansa dukiyar wani ne, ballantana ita kanta dukiyar tasa. Saboda haka aka wajabta masa sai ya je aikin haji, aka ce za a wajabta masa, ina zai ga dukiyar da zai yi bayan bai mallake ta ba? Saboda haka bashi da istita'a. Saboda haka rashin istita'a shine ya sanya haji bai wajaba akan sa ba. Al-mukallaf kuma ya zamanto mukallafi. Me ake nufi da al-mukallaf? Wato wanda aka daura masa nauyin bin shari'a. At-taklif, menene sifar taklifi? Balaga ita ce kadai taklifi? Hankali. Abinda ake nufi da taklifi shine abinda ya hada abubuwa guda biyu, al-bulugh wal-aql. Sifar da ta hada sifar abubuwa guda biyu. Balaga ma'ana wato ya zamanto ya ba yaro bane, ya kai munzalin babba. Shine da balaga shine cika shekara 15 ko yin mafarki ga ɗa namiji, ko yin haila, ko fitar gashin gaba, ko gashin hamata, ko wani ɗaya daga cikin waɗannan wanda ya riga ɗaya, hukuncin balaga ya tabbata akan mutum. A sifa na biyu kuma al-aqlu, hankali, banda hauka. Wato dole mutum ya zamanto mai hankali, kuma dole ya zamanto baligi kafin a ce masa mukallafi ne. Dalilin wannan shine rufi al-qalamu an salat, an ɗauke wato bin haƙƙi na Allah akan mutane guda uku. As-sabi hatta yahtalif, yaro har sai ya balaga. Wal majnun hatta yufiq, da mara hankali har sai ya dawo cikin hankalinsa. Wan na'im hatta yastayqin, da mai bacci har sai ya farka daga baccinsa. Saboda haka wannan ya nuna kan cewar da yaro da mara hankali ba mukallafai bane. Saboda haka hajji bai wajaba akan su ba, hajji bai wajaba akan yaro ba. Amma za a iya yin hajji da shi, za a iya yin hajji da shi. Saboda hadisin Ibn Abbas, wata mace ta zo ta samu Annabi sallallahu alaihi wasallam a waje da ake ce masa al-abwa, ta ɗauko ɗan yaro tare da ita, ta ɗaga shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ta ce ya Rasulullah, ali hadha hajji, in an yi hajji da wannan yana da lada? Ya ce na'am walaki ajr, yana da hajji kuma kina da lada. Kaga ya tabbatar masa da aikin hajji. To mahaukaci fa shi ma za a iya masa hajji? Za a iya hajji da shi mahaukaci? Na'am. 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 In akai banji ba, in akai tawili, wani tawili za a yi? A sai in suka aikata aikin lada suna da lada. Wannan shine kaulin Malik, shi amma hukaci za a iya tafiya da shi aikin hajji, ai masa harama, abinda zai iya yayi, abinda ba zai iya ba ai masa. In zai iya labbaika a ce yayi labbaika, in zai yi tawafi a kama shi a rinka tawafi tare da shi. Wani lokaci hukan ya fi nan ba zai iya, ba za a iya ba. In ba za a iya ba to kage yana da uzuri. Amma in za a iya, akwai wanda yake din za a iya yi tare da shi, amma bai san halin da yake ciki ba. Baya zautuwa amma baya cikin hankalinsa. To irin wannan za a iya yin aikin hajji tare da shi. Duk da yake waɗansu malamai sun ce ba zai iya yiwuwa ba, kamar yadda yake kauli a madhhabar Imam Ahmad, wanda kuma waɗansu daga cikin malaman musu karin jayar da shi. amma Malik yace za a yi haji tare da wanda yake mara hankali to amma ash-shahid anan wajen shine haji bai wajaba akan sa ba al-mustati' haji yana wajaba akan al-mustati' min samin iko wannan shine sharadi na uku ko kuma kace sharadi na hudu al-hurriya sharadi na farko al-bulugh balaga sharadi na biyu al-aqlu hankali sharadi na uku al-istita'a samin iko sharadi na hudu eh shine ai maimakon kace mukallaf sai kace al-aqlu wal-bulugh ka tantance su in kace at-taklif ka hada su duk su biyun waje daya amma in kana so ka tantance su sai kace al-aqlu da kuma al-bulugh na hudu shine al-istita'a samin iko dalilin istita'a shine hadisin annabi shine aya walillahi ala an-nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila Allah ya kayyade wato wajibcin aikin haji ga wanda yake da samun iko ya zuwa gare shi to malamai suka yi sabani menene ake nufi da al-istita'a dinnan me ya samun iko ya zuwa ga aikin haji malamai suka yi sabani saboda al-Qur'ani bai fassara ba hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da suka fassara akwai magana akan ingancin su duk da yake waɗansu malamai sun ce hadisai ne waɗanda suke aka hada su da yawan su zai nuna kan cewa suna da inganci za a iya kafa hujja da su hadisan da suke ishara gare su shine hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace al-istita'a az-zad war-rahila abinda ake nufi da samun iko shine ka samu guziri da abun hawa wato in ka samu guziri ka samu abun hawa kai mai iko ne to koda wannan hadisi ya inganta wannan waɗansu malamai sun ce wannan at-tansis ne ala ba'd afrad al-am misali ne na ɗaya daga cikin abin da ake nufin istita'a yanzu akwai wanda yake yana da karfi yana da sana'a da zai yi kuma zai iya tafiya a ƙasa ba shi da abin hawa sai a ce hajji bai wajaba akan sa ba sai a ce hajji bai wajaba akan sa ba kamar alal misali mutum ne wanda yake yana da sana'a wadda sana'an nan a ko'ina zai iya yinta a Maiduguri zai iya yinta a Chadi zai iya yinta a cikin Sudan in ya zauna ya kwana biyu yana yi zai samu guzurin da zai kai shi zuwa Chadi in ya zauna a Chadi yayi mako ɗaya yana yin wannan sana'a tasa zai iya samun abin da zai samu ya tattara ya kai ya zuwa ga Sudan haka zalika har ya kai ya zuwa ga harbi wannan hajji ya wajaba akan su ko hajji bai wajaba akan sa ba yana da iko ko ba shi da iko yana da iko amma gashi ba shi da abun hawa saboda haka wani ikon sa ba wai sai ya samu abun hawa bane in dai zai samu abin da yake zai iya samun guzuri ta hanyar sa in ma ta hanyar tanadi da mallaka wa in ma ta hanyar kudura akan ya samu wannan wato guzurin shi yasa waɗansu malamai suka ce abin nufi shine imkaniyatul wusul bila mashaqqatin abumat yuwar isa zuwa makka ba tare da wahala wadda take mai girman gaske ba koda da wahala amma idan ƴar wahala ce wadda yake an saba yin ta a cikin tafiya to babu komai amma wahala wadda take ta fice iyaka to wannan ita ce wadda yake ba za ta lazimce shi ba kamar alal misali ya zamanto cewar dole sai ya je ya biya kuɗi ga ƴan tawayen Chadi in ko ya biya kuma ya biya wannan kuɗin babu tabbas za su iya kyale shi ya wuce ko ba za su iya kyale shi ba to kaga wannan mashakka ce azumat ba mashakka ce ta al'ada ba to babu duk wani abu na shari'a wanda shari'a ba ta sanya masa haddi ba ana kuma zuwa ga hukuncin al'ada ne kamar yadda malamai suka tabbatar Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ya tabbatar da wannan ka'ida saboda haka al-istita'a din nan ba ta da ma'ana tabbatatta a cikin shari'a da fassarar ta tazo saboda haka za a koma zuwa ga hukuncin al'ada ne a bisa al'ada menene iko a cikin wannan zamanin da muke ciki saboda haka wannan sai mutum ya auna ya gani yayi ta hakikul manaf ya tabbatar da abinda ake nufi a cikin hukunci din ya tabbatar da yuwarsa idan sifofin wato istita'a bisa al'ada ta tabbata akan mutum sai mu ce hajji ya wajaba akan sa idan sifofin ba su tabbata ba sai mu ce hajji bai wajaba akan sa kuma abun kula zuwa ne ko ka mutun ya je ya dawo iko na mutun ya je maka ko ka je sannan kuma ya dawo na'am musamman a wannan zamanin tunda in kace zaka je kai tukari to ka bijirar da kanka ga tashin hankali ga wulakanci ka bijirar da kanka ga wulakanci addini ko bai da mutun ya wulakanta kansa ba amma a da da kowa zai iya zuwa ya zauna a maka to in kana da ikon zuwa baka da ikon dawowa to shi ma wannan sai an duba a gani shin dawowar taka ta ayyana a kanka ko bata ayyana ba ya dawowar ka za ta ayyana a kanka kuma kana da iyali kaga kana da iyali baka tafi maka ka kyale su baka ce ba za ka dawo ba kace shikenan to abin nan kowa ya kama gaban sa kafa bil mar'i ithman an yudayya man ya'ud ya ishi mutun laifi ya tozarta wanda yake daukan nauyin su saboda kaga tunda kana da iyali da su ma wani wajibin ne kamar yanda wake wajibin zuwa ya wajaba a kanka to wajibin kuma ka dawo ka kula da su ya wajaba a kanka to saboda haka nan istita'a a kanka shine ka iya zuwa kuma ka iya dawowa amma idan kai ke nan tilanka dan aluta duk inda kaje duk inda kaje zaka iya zaka iya harkarka kai ka dai ne baka da nauyin kowa a kanka da ya wajaba to idan ya zaman to kancewa zaka iya zama a can babu wani abu na wajibi da zai dawo da kai sai a duba istita'a din shine yuwar zuwa amma shi ma a da lokacin da ake da yancin mutum in yaje ya samu ya zauna amma yanzu da yake ba a da yanci la abin nan za a baka visa za a baka a ce visa nan daga zarar kwanakin aikin hajji sun kare shikenan za a ce koma gida in baka koma gida ba kuma a ce khuduhu fa gullu sai a kama mutum a kai shi tarhib to anan wajen kaga shi ma dole a duba yuwar dawowa kudura aikin hajji zaman to kudura tafiya da kudura wajen dawowa wala yasihu illa min muslim to bayan ya kawo mana shurutul wujub sai ya kawo sharadin inganci hajji baya inganta sai daga wajen mutum wanda yake musulmi wato in mutum ba musulmi bane ko yayi hajji hajjinsa bai yi ba amma in yaro ne fa in yi hajji hajjinsa yayi saboda wannan hadisi ali hadha hajj yace na'am walaki ajr haka zalika yaro haka zalika mara hankali haka zalika bawa to sai dai kowanne daga cikin su wanda hajji bai wajaba a kansu ba idan suka yi hajji to wannan hajjin da suka yi nafila ne nafila ku ba ta wadatarwa ga farilla dan haka idan suka balaga dole sai idan yaro ya balaga sai yayi hajjatul islam kamar yadda ya zo a hadisin ibnu abbas ayyuma sabiyin hajja thumma balaga fa alayhi hajjatul ukhra wa ayyuma abdin hajja thumma utiqa fa alayhi hajjatul ukhra dukkan wani yaro da yayi hajji sannan ya balaga to akwai wani hajji akan sa shine na wajibi hajjatul islam kowane bawa yayi hajji sannan aka yantar da shi to yana akwai wani hajji a kansa haka zalika qiyasan mahaukaci idan aka yi aikin hajji da shi sannan Allah ya yaye masa haukansa ya dawo ya zama to mai hankali to kuma hajjin wajibi yana nan a kansa amma wancan hajjin da suka yi fa ya inganta kuma suna da lada in kamar yaro ne da abubuwan aikin hajji zai yi wanda zai iya wanda ba zai iya ba ku sai a yi masa hatta ihrami sai dai ana bambancewa wanda yake ya kusan balaga sai a sanya masa ihrami tun daga miƙati wanda yake kuma dan karamin yaro ne kamar dan yaye wanda za a goya shi wanda ba a sa masa pampers ba zai shiga cikin iyayensa za su shiga cikin takura to sai su bari har sai an zo kusa da shiga maka sannan sai a cire masa kaya a sanya masa ihrami amma shi ma sai an sanya masa ihrami in zai yi ibadar aikin hajji wanda wannan yana daya daga cikin al-istihsan walahu arba'atu arkan ina ganin sai mu tsaya anan mi rukunnan aikin hajji mu tashi tunda gaba ce sati mai zuwa insha Allah sai mu tashi akan walahu arba'atu arkan rukunnan aikin hajji insha Allah da yake kowane rukuni yana da abubuwa masu yawa karkashin sa zaka zamu tsaya anan sai mu amsa tambayoyi da yake zamu rinka kokari karatun mai zaman to awa ɗaya insha Allah saboda sawa da ake a gidan radio da kuma sunna TV da su ma suke so su so mu sanya karatun insha Allah zamu rinka takaicewa ga awa daya sai kauce tambayoyi na'am ta kira sallah sai mi bayan bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala akwai tambaya ta farko menene ma'anar al-masalihul mursala nayi maganar al-masalihul mursala wannan istilahi ne na ilimin usulul fiqh abin da ake nufi da al-masalihul mursala shine akwai maslaha wanda shari'a babu wani dalili babu wani shaida da yake nuna shari'a ta karbi wannan maslaha ko kuma ta yi watsi da ita akwai maslaha da tabbas shari'a ta karbe ta kamar alal misali tsari addini maslaha ne duk wani abu da zai tsare addini za a yi shi duk wani abu da zai tsare rai za a yi shi maslaha ce kuma akwai maslaha da shari'a san bata yi itibarin ta ba ta yi watsi da ita kamar alal misali maslahar wato maslahar maganin barnar da take zuwa yayin da maza suke haduwa da mata alal misali a ce in maza da mata suna zaune a gari daya kaga akwai hadarin za a rinka samun zinace saboda haka maganin zina a raba gari gari na maza daban gari na mata daban shari'a ta yadda da wannan maslahar ko bata yadda da ita ba ta yadda cewa wannan maslaha ce ayi haka akwai wata shari'a ta yadda a raba gari a ce gari na maza daban gari na mata daban bata yadda ba saboda haka wannan maslaha ce mulgha ko kuma alal misali a ce bi halatta masu kiran sallah su rinka hawa lokacin da babu loudspeaker masu kiran sallah su rinka hawa su mai sira kiran sallah ba domin in suka hausa maza su kiran sallah sai su rinka hango gidan mata gidan mutane suna ganin matan mutane saboda haka sai a ce saboda maslaha ta shari'a kada su hausa masu kiran sallah shari'a ta yi itibarin wannan maslaha bata yi ba shi yasa muke ganin hasumiya a garuruwan musulmi an kyale mai kiran sallah an bar shi da tsoron Allah zuciyarsa ya hausa mai kiran sallah kada ya dinga kallon gidan mutane yana kallon matan mutane ko ba haka ba ko kuma a ce tunda ana yin giya daga inibi abin da yafi kawai addinin noman inibi shine maslaha ko kuma kamar yanzu a ce abin da yafi kawai addinin noman dawa tunda brewery suna sayan dawa suna yin giya wannan maslaha ce ba maslaha bace to amma akwai wata to kun ga wannan shine misalin maslaha da shari'a ta yadda da ita da maslaha da shari'a ba ta yadda da ita da akwai kuma wata maslahar da babu wani abu da yake nuna shari'a ta karbe ta babu wani abu da yake nuna shari'a ba ta yadda da ita ba amma an ka tsaya ka duba dalilai masu yawa za su nuna kan cewar wannan maslahar shari'a ta yadda da ita amma babu dalili guda ɗaya da ya nuna ta haka kamar shine wannan misalin da na kawo na kan cewar a hajji a ce wato a ce hajji sai bayan shekara biyar mutumin da ya taba hajji kada ya sake hajji sai bayan shekara biyar kaga babu wani dalili da ya kayyade da shekara biyar din nan amma akwai maslaha da za a iya samu a cikin wannan yayin da ya zama to kan cewa babu isassun wato abubuwa na kula da jin daɗin jama'a da yin ibadar su a cikin sauki saboda haka ana buƙatar a rinka rage adadin dan haka wanda bai taba yi ba ya bama wani dama wanda ya taba yi ya bama wanda bai taba yi dama ba ya je ba hada shi ga baki daya ta tsawuki ba balantana a ce an rusa maslahar da shari'a ta yadda da ita amma an ce wannan ta tsawukin da zai yi ya zamanto yayin da zai yi shi ba zai takura ma wani wanda bai taba yi ba to kaga babu dalili guda daya da ya nuna wannan haka ne amma an kaka duba dalilai amma na shari'a za su tabbatar da kan cewa akwai shaida akan wannan masalato wannan ita ce abinda ake cewa al-masalihul mursala wanda malamai daga cikin malamai akwai wanda suke aiki da ita shine kamar Malik da Imam Ahmad ibn Hanbal ina fata an fahimci al-masalihul mursala ko amma bayanin sa ya ce a cikin usulul fiqh wannan wadansu misalai ne da watakila ban kawo a hakikanin misalan da suke kawowa ba a cikin usul wanda yake zai sa a fahimce ta sosai amma mun zo in Allah ya sa Allah ya ba mu iko za mu rinka darussa na ɗaliban ilimi a usulul fiqh insha Allah sai aji bayani sosai. Wannan yace idan na fahimci wannan hadisin yana kwadaitarwa ne akan mutun yayi ta yin zikiri wato koyo duk gabaki daya throughout bayan sallar asuba har zuwa fitowar rana ha kuma bayan sallar la'asar har zuwa faduwar rana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace in zauna da mutane tare da mutane da suke ambaton Allah daga safiya har zuwa fitowar rana yafi soyuwa a gare ni akan in enter da bayi hudu daga cikin ayan annabi Isma'il haka da yamma har zuwa karshen hadisi. Eh wannan hadisi din abinda ka faɗa na fahimta daidai ne cewa ya zamanto cikin waɗanda suke yin wannan wato kwadaitarwa ne kan yin zikirin tun daga wato faduwar rana tun daga bayan sallar asar har faduwar rana da kuma tun daga bayan sallar asuba har fitowar rana haka zalika kuma ijtima'i ne ga yin zikiri din shine majalisin ilimi a wannan lokaci majalisul zikr shine ilimi a wannan lokacin yana da albarka kwadaitarwa ne kan a samu wannan majalisi kamar yanda aka ruwaito sahabbai sun zauna suna yi a cikin masallaci suna tuna irin ni'imar da Allah ya yi musu a cikin jahiliya da yanda da ya kirce su daga cikin jahiliya ya shigar da su cikin musulunci. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo a tare da su ya tambaye su yace me kuke yi suka ce muna tuna da ni'imar da Allah ya yi mana ne yanda ya tsirtar da mu daga jahiliya ya sa mu cikin addinin musulunci yace na ina kurantsi da Allah ba abin da ya zama da ku illa wannan suka ce ba abin da ya zama da mu sai wannan yace to ba wani abu ne yasa na rantsi yasa na rantsar da ku Allah ba sai dan saboda Allah ya umarce ni da zo in zauna tare da ku saboda haka wannan shine abin da ake nufi na ijtima akan zikiri din kaga ai ba wai zama suka yi suna sayin la ilaha illallah da murya ɗaya ba ko wani yana cewa ayi la ilaha illallah 100 sai su yi ayi istighfari 100 sai su yi ayi kaza sau kaza sai su yi wannan ba shine ba wannan suwar ne wanda suke babu dalili akan su amma majlisul zikr ne wanda ake tunatar da mutane suke tunatar da kansu ni'imomin da Allah ta'ala ya musu dan haka aka ruwaito daga cikin tabi'ai abinda ake nufi da wannan sune majalisul zikr wa majalisul halali wal haram majlisin ambaton Allah da majalisin bayyana menene hukuncin halal meye hukuncin haram saboda haka majalisin ilimi ake nufi dan haka wannan ma ya tabbata a cikin hadisi kuma fahimtar da kai ta farko din ita ma tana daga cikin wannan meye hukuncin mutumin da yayi wasa da iyalinsa har ta kai yayi mazi alhali ba saduwa suka yi ba za su yi wanka ne ko ba za su yi ba a idan mazi ne ba a yin wanka sai dai ai sarki a wanke wajen da maziyin ya taba sannan ba za a yi sallah ba sai an sake wata alwala amma idan mani ne shine za a yi wanka amma mazi ba a yin wanka na na'am eh kwai domin neman masa magani a can kuma ya masa harama da hajji eh in ya masa harama da hajji babu komai zai samu lada shi ma kuma yaron zai samu ladan yin aikin hajji amma wannan ba zai wadatar ga hajji na wajibci ba in ya samu sauki ya samu yayewar wannan larura tasa sai kuma ya je ya aikin hajji na wajibi amma yana da lada wanda yake wannan shine matabar Imam Malik kuma shine ya dace da usul na shari'a dan ai kiyasin sa akan yaro domin idan yaro wanda ba tsora masa nauyin yin ibada ba idan zai yi ibada idan ya zamanto kan cewar ibada an tabbatar masa to haka zalika mahaukaci to amma waɗansu malamai suna cewa mahaukaci ya saba da yaro saboda shi hankali yana ɗaya daga cikin yana zamantowa sharaɗi na ingancin ibada yana zamantowa sharaɗi na ingancin ibada yanzu mahaukacin ya tashi ya yi sallah in ya tashi ya yi sallah ya sallah a zahar raka'a goma tunda bashi da hankali bai dami yayi ba za a ce wannan sallar ta yi sallah a zahar ba ta yi ba saboda haka al'aql yakan zamanto kamar yake zamanto sharqul wujub yakan zamanto sharqus siha to yayin da ya zamanto sharadi ne na inganci to shine wannan wujhat nazar shine dalilin da waɗansu malamai suka ce ba a haji da mahaukaci domin ko yayi ba zai karbu ba saboda sharadin ingancin ibada ya zamanto ya san abin da yake yana da hankali to wannan ɗaya daga cikin dalilan su kenan shi ma amma wannan a ba lalle bane ya zamanto mustaqimi domin shi yaron da aka nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam ai dan karamin yaro ne tunda matar ta dauke shi ta mika shi haka so da ka bai san ma ibada ba amma aka ibada tare da shi ya samu to haka shi ma wannan ba shi da hankali bai san ma me ya ibada ba amma inda aka tabbatar ma da wannan lada shi ma wannan haka ladan zai samu saboda haka kaulun malik anan wajen kaulun mazhaban malik yana da karfi anan nakan ce amma hukunci za a iya ji kuma kamar yanda kace la'alla wannan ya zamanto shine ai tawassuli da wannan ibada kan ya samu sauki kan ya sami yayewa ta larurar tasa na'am ba tare da a cikin filin Arafa eh to wannan wanda yayi haka waɗansu malamai sun kasu kashi biyu anan waɗansu suka ce ba za a sa masa turare ba in aka yi masa wanka a sa a binne shi a cikin tufafinsa igsiluhu bima'in wasidr wa kaffinuhu fi thawbayhi haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ga wani wanda ya mutu a Arafa yace ku wanke shi da ruwa da magarya wakfinuhu fi thawbihi ku yi masa likafani da tufafinsa na ihrami wala tuhammituhu kada ku sanya masa turare alhanut wala tuhammiru wajhahu kada ku rufe fuskarsa fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiya dan za a kashe shi ranar alkiyama yana yin talbiya wannan shine masabar imam ahmad ibn hanbal a masabar imam malik masabar imam malik suka ce a'a shi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innahu shi wannan waqi'atu ayn ce shine za a kashe shi ranar alkiyama yana talbiya amma inda yana nufin duk wanda yake a cikin wannan halin ne sai ya ce fa innal muhrima yub'athu yawmal qiyamati muharrima mulabbiya mai ihrami za a tashi ranar alkiyama yana yin talbiya saboda haka sai suka mai ta waqi'atu ayn akan wancan tunda waqi'atu ayn ce suka ce to wannan asali musulmi ne da ya mutu saboda haka sunnar da ake ma musulmi in ya mutu haka shi ma za a yi masa a wanke shi a sa masa turare a yi masa likafani irin likafanin da ake ma musulmi sannan a yi masa sallah kada a ce za a bashi wata mu'amala ta daban ta mai ihrami amma wanne ya fi kusa da lafazin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba gara mai kwaɗayin kan cewa ai kiyasinsa akan wanda za ka shi ranar alkiyama shi ma ya zama yana cikin wannan mai raja'i ba sai mai raja'i domin fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiya wannan illar cewa kada a sanya masa turare kuma kada a rufe fuskarsa za a tashe shi yana yin talbiya domin a lokacin talbiya yake yi saboda haka duk wanda yake cikin wannan halin nasa shi ma illar ta hau kansa shi ma sai a yi masa hukunci wal hukmu yaduru ma al illati wujudan wa adama aka sami illar hukunci sai a samu hukunci amma tawajjuhi guda biyu na malamai akan wannan matsala ko matsala ce usuliya shine waqi'atu ayn waɗansu suna cewa qadiyya ayniya ba ta da umumi ba za a game hukuncinta akan kowa da kowa ba saboda ta yiwu akwai hususiya sai suka ɗauki wannan ababin cewa wannan hususiya ce ta wannan bawan Allah kuma zai iya zamantowa hususiya tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya san gaibu ya san abin da zai faru gare shi sai ya faɗa in ya afku akan wannan ba lallai ya afku akan sauran mutane wanda suke da sifarsa ba saboda akwai janibin hususiya wallahu ta'ala a'lam na'am na'am shi ma istita'a ya tana nan wanda ba shi da lafiya ba shi da istita'a oho mai hauka wanda yake mai zuwa ya tafi a shi wannan yayin da ya zamanto kan cewa ya dan mahaukaci iri biyu ne akwai al-mutabbaq al-mutabbaq alaihi al-junun wanda hankali rashin hankali ya rufe hankalinsa gabaki daya akwai kuma wanda yake ya yi hauka kuma ya farfado to yayin da ya farfado yake da lafiya to hajji zai wajaba a kansa kuma ya inganta idan yayi in ya yi hajjatul islam na alaikum salam hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma daya daga cikin matansa bayan ya fito daga masallaci bayan sallah asuba da yin zikiri da yin sallah yazo ya same ta tana zaune hawala hatayi da abin da kwallayen dabino tana zikiri yace mata ya fadi kalmomi guda hudu sau uku da za a auna da abin da take ta fada take ta wannan kidayar zikirin da waɗannan kwallayen dabinan da nasa yafi nata ya gaya mata yace ta ce subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati kalmomi guda hudu sau uku to tambayar sa shine sau uku din ake fada ko za a yi ta fadan su da yawa ne ai tayi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kalmomi guda hudu sau uku saboda aka fadan su sau uku yana da wata khususiyya wanda wata kila fadan su da yawa din bai zama to yana da wannan khususiyyar ba akwai wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bude mana kofa yace ayi su da yawa kamar subhanallahi wa bihamdihi wanda yace subhanallahi wa bihamdihi sau 100 za a yaye masa zunubansa wa in kana mithlu zabadil bahr koda sun kai kumfar teku kuma babu wanda ya kai shi aiki sai wanda ya zo da wanda ya fada sama da haka to kaga anan wajen an bude maka hanya kai sama da haka haka zalika la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir sau 100 shima ya zo a cikin riwayar hadisin cewa babu a wannan rana babu wanda zai zo da aiki da yafi na wanda ya faɗi wannan kalmar sau 100 sai wanda ya yi sama da haka so da kaga wannan ma an kuɗaitar kan kai sama da haka amma wanda aka kayyade shi da adadi ka tsaya akan tafiyi sauran wanda ba a kayyade ba sai ka je ka tayi amma wanda aka kayyade sai ka tsaya akan uku din na'am subhanallahi wa bihamdihi ba subhanallahi wa bihamdihi kai sau 100 amma kace subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati wannan sau uku yazo kuma shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda yayi su sau uku yana da ladan fiye da ladan a zauna ai ta zikiri din har zuwa wannan lokaci kamar da yace majuwairiya saboda haka mutum wannan sai ya sai ya taqidi da wannan adadi din amma wanda ba a kayyade ba ko kuma wanda aka bada dama ai sama da haka sai mutum ya sama da haka na'am idan ana ahsan wannan tambaya ce mai kyau mahaukaci wanda yake yana hauka ya zo masa kuma ya tafi sai lokacin da yake cikin lafiya sai ya ihrami da aikin hajji ana cikin aikin hajji sai haukan ya zo to yaya zai yi to wannan akwai tafsir idan haukan ya zo masa kafin arafa zai ci gaba da aikin hajjinsa wannan hajjin ya koma nafila saboda haka yayin da ya samu lafiya sai ya koma ya saki aikin hajji domin alhajju arafa idan kuma bayan ya riga ya samu arafa ne sannan haukan ya zo masa bayan ya riga ya samu tsayuwa arafa to haka ya samu hajjatul islam saboda haka a nan wajen sai ya zamanto cewar tawaful ifada shine wanda aka je aka yi da shi yana cikin wato rashin hankali yana cikin rashin hankali to wannan sai yayin da ya samu waraka sai ya dauko ihrami daga garinsu ya zo ya yi tawafi ya yi sa'ayi sannan ya yi hadaya sai ya zamanto hajjinsa ya cika sai ya zamanto hukuncinsa kamar wanda ya yi hajji ne ya koma garinsu bai yi tawaful ifada ba saboda sai ya harama da haji daga garin su yayin da ya samu sauki ya zo ya tsawafi ya sa'ayi sannan ya hadaya a maimakon kan cewar wannan jinkirta na tawaful ifada din da yayi da ya samu ya koma garin su kuma a cikin wannan hali idan ya zamanto a cikin wannan hali yayin da ya samu sauki yawa raka ba zai saji da iyalinsa ba sai ya dawo yayi tawaful ifada in ya saji da iyalinsa kuma kafin ya tawaful ifada idan ya zo yayi tawaful ifada din sai ya hadiya guda biyu da hadiyar jinkirta tawaful ifada da yayi da kuma hadiyar ya saji da iyalinsa wallahu ta'ala a'lam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وجعلنا يا ربنا من العلماء العاملين ومن الدعاة الصادقين إليك ومن الأئمة المتقين يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نقتال من تحتنا اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.